بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبو جهل الله سبحانه وتعالى بساكة هذا المؤمن ساكة سلة هدي لأن لينيكو لوطن ربيع الآخر جرى الموضوع صلى الله عليه وسلم المدى dari hudud 32 kan dede da sida da watan uku na miladiyya 2011. Muna roƙon Allah maɗauki ya ƙara mana albarka a rayuwarmu ya kuma ƙara mana fahimtar addininsa. Ci gaba da karatun sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan littafi na الرحيق المختوم. يو إن شاء الله ذا متاشكاً أساليب ستة لمجابهة الدعوة هن يويد من دمان ودن مشركي سكي أمفاني لسوء مكة دومن تنكار دعوة من جان الله صلى الله عليه وسلم دياك أتا دام منكرا تأبايا zaman tattaunawa da aka yi da shawara da abin da ya biyo baya da maganganun Al-Walid ibn al-Mughira da abin da Allah madaukaki ya saukar a kansa na ayoyin da suka zo a cikin suratu al-Muddathir. Malami yace walamma faradat quraish min al-hajj, yayin da quraishawa suka gama hajjin su, fakkarat fi asaliba taqdi biha ala hadhihi ad-da'wa fi mahdiha, sai suke tunanin wasu hanyoyi waɗanda za su yi amfani da su su ƙare wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato tun tana jaririya, ma'ana tun ba ta je ko ina ba a yi maganinta a dakatar da ita. Wata talakhasu hadhihi al-asalibu fi ma yali, a cikin abubuwan da za su zo malamin zai gaya mana hanyoyi daban-daban da suka bi, wato wanda ya taƙayya ambace su a taƙaice. Da farko yake cewa as-sukhriyatu wat-tahqiru wal-istihza'u wat-takdhibu wat-tadhhiku, waɗannan hanyoyi suna daga cikin hanyoyin da galibi duk wanda Allah maɗaukaki ya jarrabe shi da bin wata hanya wadda ba daidai ba kuma ba shi da dalili a kan bin wannan hanyar, to yakan yi amfani da waɗannan hanyoyi kamar yadda za mu ji. Da izgili, wato a yi izgili ga ita hanyar da ake bi ko shi addini, da kuma izgili ga su masu bin addini ta hanyar tafiyarsu, tsarin addini da suke bi, kallonsu, karatun da suke yi, motsinsu da komai dai, a riƙe musu izgili ga masu kaza ga masu kaza. Wata haƙiru da kuma wulaƙanta su, ba a ɗaukar su mutane. Walistihza'u da yi musu izgilanci dai. Wattakdhibu da ƙaryatawa. Wattadhhik da kuma wato yi musu dariya. Yin da suka wuce a riƙe izgili ana yi musu dariya ku dube su, waɗannan wai su ne suke son shiruwa, su ne suke kan hanya ta daidai, kowa ba daidai yake ba sai su. Irin wannan hanya dai daɗaɗɗiyar hanya ce ana binta, musamman duk mutumin da yake ba shi da dalili akan abin da shi yake ɗin, kuma ya kasa kare abin da yake yi ɗin wanda ba daidai ba. Malamin ya ce qasadu biha takhzil al-muslimin, da wannan hanyoyin suna nufin su taɓar da musulmi, su zama cewa ba su da mataimaka, wa tauhini quwahum wa tauhina quwahum, da kuma raunana ƙarfinsu al-ma'nawiyya, ƙarfin zuci. Ma'ana mun san abu ana ce ana raba shi biyu, akwai hissi da ma'anawi. Hissi shine abin da zaka yi taɓawa ka gani, ma'anawi kuma shine abin da yake ma'ana ce ake iya tunaninta a zuci. Ma'ana nan ana nufin dai a raunana su a zuciyarsu, ba wai rauni na jiki ba, raunin zuciya ya zama cewa su kansu su ji cewa kai abin nan fa tunda dai ba dole bane, tunda kuma mutane duk suna kyamar abin nan, me zai hana mutun ya bar wannan hanyar ne kawai ya hakura a daina zargin sa? To wannan ita ce manufar da masu ilimin bin wannan hanyoyin suke so. Akwai mutanen da in suna kan manufar su to ba sa son wai a tsangume su, in ka tsangume su shikenan sai su rika kallon kamar ko ba su da gaskiya ne, sai su ce to ko a canza abin ne. Wannan kuma rauni ne a zuciya. Idan mutum yana kan hanya ya yarda da ita, ya yi yaqini da ita, ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah, zai tsaya akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, to kada wani abu ya girgiza shi akan ta. Ko da an janye mutane baki ɗaya, kowa ya tafi ya bar shi kadai, to ya haƙura shi kadai ɗin nan shi ne akan gaskiya, muddin yana da yaqini akan abin da yake yi. Faramau annabi sallallahu alaihi wasallam bituhamin hazilatin, don haka suka fara tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu tuhumomi waɗanda yake marasa tushe, marasa ƙarfi. Sun ce abu hazil, ana nufin abin da yake ba shi da wato kauri, khafif, wanda yake ba shi da wani ƙima. Wa shata'ima safiha, da kuma zagi na wauta. A san zagin wauta wanda ba shi da wani tasiri, ba shi da wata ma'ana, in an faɗe shi ma masu hankali ma ba za su fahimce shi ba, ballantana su karɓa har a ce su ma su maimaita. Kawai dai alama ce ta cewa shi mai zagin ba shi da wani abu da zai banda wannan zagin. Kuma ƙarshen dama a ƙure mutum kenan, musamman wanda za a ce ya kawo dalili akan abin da yake yi, kuma ba shi da dalili akan abin da yake yi ɗin, to sai ya zama cewa ba shi da wata hanya, sai zagi ko jifa ko kuma izgili. Allah ya tsare. Fakanu yunadunahu bil majnuni, don haka sai ya zama cewa suka fara kiransa da mahaukaci. Wa qalu ya ayyuhal ladhina zila alayhi dhikru innaka la majnun, cikin suratul hijr aya ta 6, Allah madauki ke bamu labari cewa sai suka ce ya ayyuhal ladhina zila alayhi dhikr, ya kai wannan da aka saukar masa da qur'anin nan, wannan abin da kake ambato kana karantawa, innaka la majnun, kai fa mahaukaci. Wannan shine abin da suka fara fadi. Wa yasumunahu bis-sihri wal kadhib, suna siffanta shi da munana shi, da cewa ai mai sihiri ne, makaryaci ne. Allah madauki ya ba mu labari shi ma. Wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhu, suka yi mamaki ya za a yi wani mai gargadi ya zo daga cikin su. Su suna ga ya kamata ya zama mai gargadin nan ko Allah ya turo mala'ika, domin kar mu manta waɗannan mutanen sun yadda da Allah a matsayin akwai shi, sun yadda da Allah a matsayin shi ne mahalicci, sun yadda da Allah a matsayin shi ke gudanar da rayuwarsu, amma ba su yadda da Allah a matsayin shi kaɗai za su bautawa ba. Wannan shi ne rikicinsu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuga ashe kenan ba wai ba su san akwai Allah ba ne, shi yasa su tunaninsu in Allah yana so su shiri to ya turo musu mala'ika, ya za a yi turo dan adam dan uwansu wanda yake ci yana sha yana yawo a kasuwa, haka suke faɗa da mali hazar rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq, ma'ana wai ya za a yi wannan, wani irin manzo ne wannan a ce yana cin abinci yana sha kuma yana yawo ma a cikin kasuwa? Su suna ga wannan ba siffa ce ta wanda Allah zai zaba ya aiko ba. Ai a wurare da yawa dama sukan faɗi irin wannan, sai ya za a yi manzon ya zama kaza. Allah madauki sai yake ce musu Allahu a'lamu haifu yaj'alu risalata, Allah shi yafi kowa sanin inda zai sa manzancinsa. Don haka ba ku ne masu cewa ya Allah ga wanda zaka kawo ba, in Allah ne mai cewa ga wanda ya ga dama ya zaɓa, kuma shi ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin wanda zai zo da saƙo zuwa ga ɗan adam, saƙo na ƙarshe a cikin alƙur'ani wanda za a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi. Sannan yake a ƙarshen wannan aya ce wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhu wa qala al-kafiruna, sai kafirai suka ce hadha sahirun kadhdhab, wannan sahir mai sihiri ne, matsafi ne, kadhdhabun kuma maƙaryaci ne. Wa kanu yashi'unahu wa yastaqbilunahu, sun kasance suka bi bayansa, yana tafiya yashi'unahu, kai suna binsa a baya kuma suna fuskantar sa lokacin da yake tahowa sai su tare shi. Bi nadaratin multahimatin naqima, da kallo irin kallon nan na kamar a kalle ka ka faɗi, saboda irin wato irin mummunan kallon nan,
ka dube shi
wai wannan ne zai zo wai ya shiryar da mu irin dai wannan mummunan kallon na kaskanci da wulakanci na kokarin arama abinda wato mutum kai ka tabe masa wani abu yace bari ya rama to irin kallon nan ne da an rasa yadda za a yi da kai mun kar mu manta abinda muka karanta a baya na kariyar da Abu Talib yayi masa alƙawari yace ka ci gaba da da'awarka za mu baka kariya amma mu dai ba za mu yi ba abinda ya gaya masa kenan ko kamar da muka karanta a makonnin da suka gabata wa awatifa mun fa'ala ha'ija da kuma wato dai motsin rai abubuwan dai da tada hankali da damuwa wanda dama mafi yawan addinin jahilai akan irin waɗannan abubuwan yake biyuwa ainihin muna ji ana cewa atifa shi atifa ita ke ce ma abin duk da zai sa ranka ya motsu sentiment ko emotion shine ma'anar atifa yawwa duk abin da kawai kai baka kallon dalili abin da ya dame ka shine kaza fa akwai kaza a ciki wannan hanyar akwai rena iyaye a ciki wannan hanyar akwai nuna cewa kowa bai iya ma wannan hanyar ta yara ce yan ƙanana wannan hanyar ba mu taɓa jin irinta ba wannan hanyar ta saba mu abin da iyayenmu da kakanninmu suke kai wannan kuma in ka kalli irin wannan hujja ce ta atifa ba hujja ce ta dalili ba hujja ta dalili ita ce sai a kalli mutum da me ka zo da shi sako ne daga Allah Allah kuma kowa ya san shi kowa ya san akwai shi shine mahalicci shine mai rayar da mutane da komai da komai me ya baka ka zo da shi qur'ani ne qur'anin nan a saurare shi a ji mana kowa ya ji ya san ba ga maganar annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wa sallama ma'ana ba shi kirkire shi ba Allah madauki ya bashi shaida cewa da can baya karatu wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idan lartabal mubtilun ba haka Allah ya bashi hujjarsa ba cewa baka kasance kana karanta wani littafi ba kafinsa ma'ana kenan bai iya karatu ba baya karatu kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi karatu ba bai yi rubutu ba wannan daraja ce gare shi sabanin mu mutanen zamanin sa na baya duk wanda bai iya karatu ba da rubutu jahili ne abin zargi ne amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sa shi baya rubutu baya karatu ai ya gaya mana dalili shine wannan abin wannan ayat da na karanta yanzu wama kunta tatlu min qablihi min kitabin kafin wannan littafin fi alqur'ani baka kasance kana karanta wani littafin ba ma'ana ba a sami annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta at-taura ko injila ba wala takhutuhu bi yaminika kuma baka taba rubuta baka rubuta wani abu da hannunka a ce ka dauki alqalami ka rubuta wani abu da hannunka wannan duk ba al'adarka ba ce baka saba yin wannan ba baka san wannan ba yace idan da a ce an samu wannan wato ka taba da kana karatu kana karanta littafin baya kuma kana rubutu da hannunka lartabal mubtiluna su waɗanda suke mabarnata da sun yi kokontan wannan qur'anin da ka zo da shi da sai su ce ai daga cikin littafan can na baya ya karanto ya kwafo ya dauko tunanin ya zo ya sake rubuta nasa mun fahimci wannan abu ashe kenan kasancewar bai iya rubutu ba bai iya karatu ba daraja ce babba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya bar shi a haka ne don ya kare littafinsa don haka wanda ba zai iya kare wannan addinin nasa ba shi nasa addinin na gargajiyar na bautar gunkin wanda ba zai iya karewa ba sai ya ga cewa ba abin da zai sai zargi a sahiri ne makarici ne mahaukaci ne makaza 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 don haka saboda me saboda babu dalili da dalili da qur'ani za a kawo ko kuma wani dalilin za a kawo wanda za a ture alqur'ani kuma babu shi yace wa in yakadu allazina kafaru kafin wuce nan yana da kyau mutane su daina dogaro akan dalilai na atifa duk abin da zai daga hankali wato mutum ya zo ko a tara mutane a yi musu wa'azin daga hankali da sa su kuka da sauransu wannan duk shine ake cewa atifa amfani atifa ba wai asali ana igfalinta bane a shari'a mai da'awa yana amfani da ita musamman wajen wa'azi da fadakar da mutane da jan hankalinsu su komo zuwa ga Allah wannan daidai ne amfani da atifa amma dalilin da zai sa a kafa addini akan wani abu ma'ana abin da zai sa a kafa addini akan wani dalili to ya kamata kai da ya zama atifa ya zama dalili ma'ana dalili na qur'ani dalili na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ginshikin da ake daura addini a kansa ba atifa ba ba kawai kazo kace wa nafaji kan manzon Allah ne ko hanya kaza fa ita ce ta hanyar jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to eh jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai me sai mu ga cewa sun koya mana hanyar manzon Allah ta gidansu ko ba haka bane amma su dauko wata hanyar daban ba ita ce ta gidan nasu ba ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su kawo su hada mu da wani abu daban ai ta kuka kuma a ce an yi kaza an zalunce su an yi kaza an yi kaza to wannan duk ba dalili bane atifa ce ina fatan fahimci wannan haka ne duk wanda zai zo da wani abu sabo ya sa shi to ai abu kaza fi shine san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah bai so shi ba bai zo da shi ba bai aikata shi ba waɗanda ya koya musu san manzon Allah wanda mun tabbata sun fi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya su ma ba mu ga sun yi wannan abun ba sai azo a ce ah to ai in baka yi haka ba yanzu kuma ya nuna kenan baka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce a'a mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu to wallahi muna kan sahun farko wajen aikata wannan abu mu ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manyan daliban sa waɗanda suka fi kowa imani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu gansu sun aikata wannan abu to shikenan mun yadda shine san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimci wannan ma'ana kenan addini nan me za a yi abauta wa Allah to kar a dora shi akan atifa a dora shi akan dalili Allah ne yace ayi annabi ne yace ayi ba ruwanka da wani fa zai ji haushi wannan bi atifa ce mun abinda zaka ji tsoro shine Allah zai ji haushi zai fushi da kai baka bauta masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kiyamace ka ran tashin alkiyama ya cire ka daga cikin al'umma saboda me ka bi wata hanya da ba ta sa a ce kenan mutumin da yake son tsira shine bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu daga cikin irin wannan kallon da suke wa manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu labarin yace wa in yakadu alladhina kafaru layuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun masu kafircin nan wato waɗannan kafirai sun kusa su kada kai su sa ka faɗi bi absarihim saboda irin kallon da suke ma kallo ne wanda in aka kalli mutum kai ka ce mutum so ake ya faɗi a neme shi ma a rasa bi absarihim saboda wannan idan wato da idan su kallon da suke lamma sami'u dhikra yayin da suka ji wannan alqur'anin kana karanta shi wa yaquluna kuma suna cewa innahu lamajnun ai shi mahaukaci ne saboda me babu wani dalilin da za a iya faɗa banda wannan kalma din wannan ayar malamai da dama sun istinbatin maganar kallon hassada a cikinta akwai a cikin kambun baka mun san kambun baka wanda idan mutum zai kalli wani abu sai ya bashi sha'awa ko wani mutum ya burge shi ko saboda iya zancensa ko iya karanta alqur'ani ko kuma dai ya burge shi ta wani abu to akwai wasu mutanen da Allah madauki ya hore musu irin wannan abubuwa na cutarwa sai kaga idan ba su yaba abin kuma sun masa addu'a ta alheri ba sai wani mummunan abu ya same shi wannan shi ake ce makambun baka yau ba maita ba kamar yadda ake faɗa kuma wasu suna faɗar malamai suna istinbatin wannan abu cewa ana nufin kallo ne na hasada to daga cikin wani wanda yake da irin wannan kambun maka akwai nasa wanda yake man sha'ahu min alhasad wani hasada ce take sawa in ya kalli mutum ya masa hasadar halin da yake ciki wani shi ma yana da irin wannan abun sai kaga wani abu ya samu mutum shine Hausawa suke cewa bakin mutane ya kama shi ko makamancin wannan wannan kuma maganin sa ba wai yadda da abun ai ta tsoran sa ba tabbas yana aukuwa amma maganin sa shine mutum ya lazimci zikirin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madauki zai kare shi daga irin waɗannan abubuwa ɗin yawa zikirin Allah lokacin kwanciya ɗin nan lokacin tashi daga bacci haka nan kuma lokacin tafiya da mutum zai duk abin da mutum zai yi ya zama cewa yana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Allah subhanahu wa ta'ala zai kare shi daga irin waɗannan kallon wato masu hasada wannan kuma baya sawa mutum ya rika tuhumar mutane yawa daga mutum ka ga yana kallon ka haka sai ka ce a'a to ko maye ne ko kuma kallon hasada yake maka kada kai irin waɗannan abubuwan yana aukar da fitina tsakanin mutane kuma da tuhume-tuhumen da ba su da dalili yawa mutane ba a san
wanda yake da irin waɗannan abubuwan bai, dan kuma baka da dalilin ka tuhumu mutum. Amma shi ma mafi yawan masu yin din haka su kansu ba su san suna da shi ba. Shi yasa yake da kyau kowa ya saba, in ya ga wani abu da ya bashi sha'awa ko ya burge shi, ko wani mutum ya yi wani abu da ya bashi sha'awa, ko kawai ka ga wani mutum ya iya tuka babur ko babur din nasa yana da kyau ya burge ka, ya yi wani abu sha'awa haka, to mutum in ya bashi sha'awa ya ce masha Allah tabarakallah. Faɗin wannan yana hana wancan abin ya auku ko da kana da shi. Ina fatan fahimci wannan, ka saba da wannan da bakinka, duk lokacin da ka ga wani ya yi maka wani abu na burgewa da ban sha'awa da wani abu, to ka ce masha Allah tabarakallah wa bi idnihi tabaraka wa ta'ala la yusabu al-insanu bi shay'in. Sannan sai yake cewa wa kana idza jalasa wa hawlahu al-mustad'afuna, idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna kuma masu rauni daga cikin sahabbai, ma'ana waɗanda ba masu kuɗi ba, suka zo suka zagaye shi sallallahu alaihi wa sallama min ashabi, istahza'u bihim, sai su riƙe musu izgili, ma'ana wannan dai yana cikin hanyoyin da suka riƙe bi. Domin kamar in da babu manta ba, makon da ya gabata mun yi magana akan alharbul ma'anawiyya ko alharbul nafsiyya, psychological warfare da ake faɗa, ma'ana yaƙar mutane ta hanyar yaƙar tunaninsu, a raunana zuciyar mutum, a riƙa tuhumarsa da wani abu sai ya ji wahsha ta dame shi, sai ce kai tunda wannan hanyar mafi yawan mutane ba sa so, to ni ma in bari mana, to wannan shi ake so dama a kai gare shi. To sai a zo a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune da sahabbai, sai a kalle su, in talakawa ne, wanda mafi yawan dama wanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama talakawa ne, ba masu kuɗi ba ne, mafi yawan su, akwai masu kuɗin ba su da yawa. Idan suka zo sai su riƙe musu izgili, wa qalu, sai su riƙe cewa ha'ula'i julasa'uhu, kaga fa waɗannan ma su ne abokan zaman nasa, manna Allahu alaihim min bainina, su ma fa a cikin mu suke, Allah ya yi musu baiwa, wai sun je sun rabu da shi, wai su ma wai sun shiryu. To kuma ku shiryu man ba shi kenan ba, ai kamata ya mutu, kaga wani abu ne dama wannan na tanaqubi da su suka faɗa, kamar da Allah madauki ba mu labari cewa wai manna Allahu alaihim min bainina, Allah ne ya yi musu baiwa daga cikin mu. To ku ba ku san ai muku baiwa, ai muku baiwar man, kuma ku nemi baiwar daga Allah madaukaki, ku kama hanyar Allah, ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka wannan hanyoyi ne dai na izgili da wadancan mutane suka bi. Wa qala qala ta'ala alaysa Allahu bi a'lamu bi shakirin, shi Allah madaukaki ba shine mafi sani ga masu godiya ba? In wadancan an musu baiwar sun gode, alamar godiyar su shine sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sai ku gode ku zo ku bi manzo sallallahu alaihi wasallama, ya zama kun zama musulmi. Wa kanu kama qassa Allahu alaina, haka nan dai kamar da Allah madauki ba mu labari sun kasance, innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhhakun, su wadanda suke yin jarima, suke laifi, masu laifi, masu zunubi, kafirai kenan, kanu min alladina amanu yadhhakun, sune wadanda suke imani, suka yi imani dariya, wa idza marru bihim yataghamazun, in sun wuce sun gansu yataghamazuna, sai su rika zunde suna nuna su, suna yafushi, shine taghamaz, al-ghamz shine ka yafushi mutum, ka nuna masa wani abu, kace kaga wani, dube shi, ka gansu, kar ka kalle su, wuce kai sauri, ka wuce, kasu shafe ka da sihirin su. To irin waɗannan maganganu din, wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, idan kuma suka wuce zuwa ga iyalinsu, sukan wuce ne su koma gida suna kakashi, suna surutu, suna cewa kun ga irin waɗancan, su ne musu dariya. Wa idza ra'awhum qalu, in suka gansu kuma qalu, sai su suka cewa inna ha'ula'i ladallu, waɗannan su ne batattu. Kaji batacce shi ne ke ce ma wani batacce, saboda shi a ganinsa bata shi ne ka bar hanyar da aka tashi ana yi iyaye da kakanni. Wannan abin kullum ina faɗa ka ba, ko jiya ina magana akan, yana da kyau mutane a daina kafa dalili da maganar iyaye da kakanni din ne. Kasancewar abu ba a yin sa ko ba a tashi ana yin sa ba, farkon abin da ya kamata ka kalli, wai shin kai da iyayenka da kakannin su ne asali, ma'ana su ne asali akan musulunci, abinda suke kai 100% shine musulunci, ko kuma su aka baiwa musulunci, ba wanda ya san musulunci sai su? Ina kuma fahimci abin da ke so in kai gare shi, ma'ana mutum ya tambayi kansa, dan ya samu cewa abu kaza ba a tashi ana yin sa ba, wannan ba zai zama dalili cewa abin nan ba za a yi shi ba tunda asalin shari'an nan ba a Najeriya fa aka saukar da ita ba ballantana kace mu da muka tashi a Najeriya abinda muka ga iyayenmu da kakanninmu suna yi to shine addini na asali ba dama a saba masa kai shari'an nan ba dan fodiyo aka saukarwa ba mun fahimci abin nan ballantana ya zama cewa a duk abinda dan fodiyo bai zo da shi ba shikenan bai zama addini ba shari'an nan an saukar da ita ga waye ga annabi Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam don haka abinda mutum zai yi da dan fodiyo da ba dan fodiyo ba da kowa da kowanne malami a ko ina yake a Najeriya ya ga yayi kokarin ya bi abinda aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya mutu ya je ga Allah abinda Allah zai tambaye shi shine me ka aikata wannan baya nufin sukan ce ku dan fodiyo ko nuna cewa biko ba haka ake nufi ba amma ma'anar ita ce cewa kafin mu manta ko da mun karanta tarihi kafin zuwan Sheikh Usman dan fodiyo akwai musulunci a kasar Hausa ko ba wai zuwan sa ne aka samu musulunci ba kafin zuwan sa akwai yan kasuwa daga kasashen arewacin Afirka wato kasashen Larabawan cikin Afirka irin Morocco Mauritania Algeria waɗannan mutanen sun kwalalo sun zo Najeriya kasuwanci da mutanen Libya kasuwancin nan da suka zo ta hanyar su aka samu mutane suka karbi la ilaha illallah muhammadur rasulullah anan wato gabashin inda ake cewa yammacin afirka kai yawa haka nan wasu daga mali wanda sun riga mu karbar waɗannan abubuwa din sannan daga baya sai abubuwan kasancewar sun cakuɗa da al'adar bahaushe wanda da can kafin musulunci ya zo ba ma guje ne shi bai san addinin ba ma kwata-kwata da musuluncin ya zo masa ya karba kuma ya yi shi gwargwadon yadda ya yi kuma gwargwadon abin da ya isa zuwa gare shi kar mu manta wanda ya kawo musuluncin suwa yi ɗan kasuwa ne ɗan kasuwa ba duka lalle ya zama komai nasu duk malamai ne za su kawo komai da komai ba Allah ya taimaka aka karba kuma aka yi kuma gwargwadon abin da aka yi din nan a lokacin nan shine abin da Allah madauki ya yarda da shi ga mutane wanda ya mutu a kai ya mutu musulmi yawa to daga baya abubuwa suka sake cakuɗewa da al'adun bahaushe abu ya sake ruɗewa Allah maɗaukaki da rahamarsa ya kawo mana Sheikh Usman dan fodiyo daga ƙabilar Fulani wasu su ce daga ariyar Mali daga nan yake suka zo suka zauna a Sokoto kuma suka kafa daula suka yaƙi sarakunan nan na al'adar maguzawa suka cire su suka maida su na musulunci suka ba su tutoci kowa ya je ya ilmantar da mutane da duk wanda dan fodiyo ya ba shi tuta ya tafi gari waɗannan da ake ce masarakunan yanka waɗancan na wannan zamanin farko gaba ɗayan su tuta suka zo da ita a matsayin su na malamai ne wakilai ne na Sheikh Usman dan fodiyo suna karantar da addinin musulunci kuma aka kafa abu yayi kyau ya yaki bid'a ku karanta littafan sa irin su bayanul bid'i da ihya'us sunna wa ifmadul bid'a duk ya yaki waɗannan abubuwan da ya samu maguzancin Hausa ne a ciki kun ga ashe kenan alfahari ba shine a meye iyaye da kakanni ba kamar da dan fodiyon ya ja hankalinmu mai kokari mu koma mu bar abin da muka tashi muna yi na gargajiyar iyaye da kakannin Hausawa mu komo kan abin da yake shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ita yake kira zuwa gare ta kuma wannan abin da ya kamata kowa yake ne da lokacin sa ya wuce shi ma bayan ya rasu kafin ma bayan ya rasu kuma ƴaƴansa sun ci gaba su Muhammadu Bello da Abdullahi kaninsa da kuma waɗanda suka turo suka yi ta ci gaba da jihadi da ilmantar da mutane Bature ya zo lokacin sarki At-Tahiru aka yaƙi wannan daula aka rusa su aka kashe At-Tahiru aka kuma rusa daula gaba ɗaya amma ba da yaƙi na takobi ba da aka kashe sarkin musulmin a wancan lokaci sai aka tsorata sauran cewa kowa ya haƙuri sai Bature ya ɗauko tsarinsa sai ya ƙaƙaba mana a kanmu sai aka cire wancan shari'a da ɗan fodiyo ya zo ya kawo mana ko kuma ya ilmantar da mu muke bi wannan shine asalin abu kaga ashe ba magana ce da zaka ce ka kafa hujja akan duk abin da ka tashi ana yi shikenan ƙarshen addini babu wani addinin banda wannan ba ina fata mun fahimci abin da ke nufi don haka za a sami wani abun akwai kamala a nan daidai ne nan kuma an samu ba daidai ba to sai mu haɗu gaba ɗaya mun haɗa da na ɗan fodiyon da kuma wanda kuma ya zama ya tafi daidai a yi amfani da shi wanda yake akwai kuskure ko na ɗan fodiyon ne sai a kama ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda raina shi ba saboda cewa shi ya mutu ba akan daidai ba a'a bi iznillahi ta'ala muna sa ran ya mutu akan dai kuma yana cikin manyan salihan bayin Allah yawa amma in ka samu abinda ba daidai bane ba sunna bane bid'a ne mutane suna kai to ka zo ka ga musu wannan ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zo abinta wannan ba ya nufin ka zagi iyaye ka zagi kakanni mun fahimci wannan abu don haka maganar iyaye da kakanni ba ta zama dalili mutum ba zai ce a shi abinda aka tashi ana yi din shine asali dan me za a zo a kawo wani abu sabo ba asali addini shine abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba abinda aka tashi ana yi ba don mafi yawa abinda zaka ga an tashi ana yi din a ko menene shi kamar nake ambata mana to na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi kuma ya fi shi tsufa ko yawa in ka ce iyaye ne da kakanni matukar iyaye da kakannin nan kai su ma zamanin dan fodiyo to da zamanin dan fodiyo da wanda ba dan fodiyo ba rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wane ne ya riga zuwa annabi ne ya riga zuwa da addini ko kuwa su waɗannan suka zo daga bayani annabi ne ya riga zuwa don haka ne annabin ya fi dadewa don haka da daddan ake so mu hadu mu koma kansa sai mu hada kai a kansa kowa ya aje nasa na al'adar da na gargajiyar da wanda ya zo maka ma daga Algeria wani ma daga Morocco yake wani daga Baghdad yake ba a san asalin wannan ba kaga a shikenan a koma a ajiye ra'ayi a karbi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a karbi wanda ya bar sahabbansa akai har suka karantar da su Imam Malik a Madina wannan shine abin da ya dace a mutane su karba Allah madauke sa mu dace banda wannan Allah madauki a ƙarshe sai ke cewa wa ma ursilu alaihim hafizin su waɗannan kafirai su sani cewa ba a aiko su a matsayin masu kiyaye fa masu kiyayewa ba fa akan waɗannan wato mu'minai don haka ba ruwansu da su su kyale su bai kamata su rike musu wannan izgilanci ba wa qad aktharu min as-sukhriyati wal istihza'i wa zadu min at-ta'ni wat-tadhhiki shay'an fa shay'an waɗannan kafirai sun yawaita izgilancin da suke yi wa mu'minai suka ƙara abin da suke yi na suka da dariya ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallam shay'an fa shay'an kadan kadan hatta athara zalika fi nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har abun yayi tasiri ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasiri me ake nufi da tasiri ba ana nufin ya karba abin da suke faɗa wai ko gaskiya bane amma dai ya rika samun damuwa a zuciyarsa yaya abin zai zama haka ma'ana tun baya damuwar baya damuwa har manzo sallallahu alaihi wasallam ya rika damuwa da abin da ake faɗa na izgilanci da suka da zagi da dariya da izgili sai abin ya fara damunsa to shine Allah madauki yake rarrashin sa ya kuma ba mu labari kama qala Allah ta'ala Allah madauki yake cewa wa laqad na'lamu haqiqa mun sani annaka cewa kai yadhiqu sadruka bima yaqulun kirjinka yana kunci saboda abin da suke faɗi ma'ana zuciyarka tana damuwa kana shiga damuwa da kunci da tashin hankali saboda abin da suke faɗa ka san shi abu duk lokacin da za a zo ai ta faɗa maka ko ƙarya ne sai kaga kana nema ka rika jin ko da gaske ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan din bane ba wai yana kokonton abin da aka bashi bane ko yana ji ƙaryar da ake faɗa da gaske ne amma dai yana tsoron wannan abin da ake yawan faɗa ya raunana zuciyar sahabbai waɗanda suka fara binsa don haka sai fara damuwa ya ji kunci a zuciyarsa to shine Allah madauki yake gaya masa yake cewa haƙiƙa mun san cewa zuciyarka ta damu da irin abin da ake yi na izgilanci da zagi da kuntatawa da cin mutunci da dariya da makamancin wannan thumma sabbatahu Allah sannan Allah madauki sai tabbatar masa da zuciyarsa ya kwantar masa da hankali wa amarahu bima yuzhibu bihadha ad-dayk ko yadhhabu bihadha ad-dayk sai Allah madaukaki ya tabbatar da shi ya umarce shi da abinda zai tafi da wato wannan kunci din mun san kalmar zahaba in an ce azhaba ya tafi da abu amma aka kawo ba'u da take da alaka da shi to zahaba bihi zaka fada zaka karanta bima yadhhabu bihadha ad-dayk da abinda zai tafi da wannan wato kunci din fa qala sai yake ce masa fasabbih bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin to ka rika tsarkake ubangijinka ka rika tasbihi kuga ashe kenan in ana sukanka ane ma izgili ana zaginka ane ma dariya to ka cigaba da ibada mun fahimci abin yawa wannan shine darasin da zamu fahimta haka a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karka raunana karka ce ka fasa karka ji kamar akan ƙarya kake a'a ka ci gaba da ibada kai tasbihi ka bauta wa ubangiji wa kum minas sajidin ka zama kuma cikin masu sujada ma'ana ka ci gaba da tsaye da ibadan nan taka tare da waɗannan mu'minan me yasa aka kira su da wannan sigar jami'in sai aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa kum minas sajidin ka zama tare da masu sujada kamar cewa su masu sujadan su ne asali bayan ko shi shine asalin su ne suke bin sa me ake nufi anan ma'ana ya haƙura tare da wannan jama'ar da yake ciki kada ya ji cewa zama da su shine wahsha zaman da yake cikin wannan jama'ar sahabbansa to salihan bayi ne Allah ne yake tsarkake su anan kun ga ya kira su wa kum minas sajidin kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wasu masu sujada banda su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun fahimta Allah madauki yana ga yawan annabin sa ya zama tare da sahabbai masu yin sujada wannan shi ma manqaba ce babba ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ma'ana kada ya damu da zaman sa tare da su domin su ne mu'minai da suka yadda da abinda yake tafi da shi wa'budu rabbaka kuma ka bauta ubangijinka hatta ya'tiyakal yaqin har sai mutuwa ta zo maka al yaqin nan magabata na sahabbai da tabi'ai duk sun fassara abinda ake nufi da shi shine wato mutuwa ka bauta ubangijinka har mutuwa ta zo maka ba yaqini kamar yadda masu bin hanyar sufaye wasu suke fada suke kwakwalo maganganun da ba su da asali wasu suna cewa abinda ake nufi a ka bauta wa ubangijinka hatta ya ci yake yaqini har sai yaqini ya zo maka sai suke fassara cewa yaqinin nan shine kaga Allah madaukaki ko kai ittisali kai wusuli kai fana'i tare da Allah madaukaki sai ka zama Allah suka ce wannan shi ake nufi da yaqini shine ta haƙiƙin tauhidi a wurin su ka san lafazin waɗannan mutanen kana karanta su yana da kyau mutum ya san me yake karantawa zaka ji wasu kalmomi ne kamar na gaske amma kuma batil ake nufi da su sai a ce ta haƙiƙin tauhidi su aka ce ta haƙiƙin tauhidi haƙƙaƙa tauhidi tauhidi ya tabbata me ya ma'ana tauhidi dama ba ka daituwar Allah ba to su sai suka bashi wata ma'ana haƙƙaƙa tauhidi shine kai abin da zaka kai ta ibada har kai ma ka zama Allah mun fahimci abin su haka suka fassara shi ma'ana shi kenan sai ya zama babu maududi wannan abin daga nan ke ma'ana sai ya zama cewa babu wani maududi sai abu guda mun fahimci abin ne maudud babu wani abu samamme sai abu daya ai babu komai sai Allah to daga nan suka fito sai a fito da wannan kofi sai a ce wannan ma Allah ne kaza ma Allah ne wannan ma ya zama Allah mun fahimci abu ma'ana sai su ga a ce kenan ba komai la yujadu shay'in fil wujud illa Allah komai ka gani to ba komai bane kawai Allah ne ko da kai kana ganin sa yana yawo to Allah ne duka shi shine saman shine kasan shine mutane shine kowa wannan kuma kafirci ne ba karamin kafirci ba kafirci ne ne duk da mutum daga addinin musulunci inda musulmi ne zama ba musulmi ba shi yasa yake zama wajibi wajibi ne a bayyana wa mutane cewa waɗannan hanyoyin fa ga hatsarin da suke ɗauke da shi tilas mutane su basu ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane hanya ce ta falsafar mutanen Indiya aka shigo da ita aka kawo mutane suka shigo suka ɗauke ta suke ɗaukar shine addini Allah ya raba mu da irin waɗannan abubuwa sai mu ci gaba وقد أخبره من قبل كما الله مدعوك يا باشي لبادي داما تنكا فوانا لوكشي أنه يكفيه هؤلاء المستهزئين سوى زي إسر مسا وطن نما سئيز جلن شيء سوى كركا دامو دسو فقوان تدى عنك لنك سيقى بدأ أبوك الله مدعوك يا إشيكا حيث قال إن الله مدعوك يا إشيكا مسا إنا كفيناك المستهزئين مومن إسر دكيغ وطن نما سئيز جلن شيء ka je ka ci gaba da ibadar ka ba za su yi maka komai ba don haka wannan al-yawwa ya ƙara siffanta su ce alladhina yaj'aluna ma Allahi ilahan akhar fa sawfa ya'lamun su waɗancan masu izgilancin nan su ne waɗanda suke sanya wani abun bautar daban ma Allahi tare da Allah suna bauta masa fa sawfa ya'lamuna da sannu kuma za su sani cewa hakika abin da suke innan ba daidai bane kun ga wannan Allah madauki yana karantar da mu hanyar da duk mutumin da yake kan gaskiya zai bi kar ya damu da an masa izgili sunna sai ta Allah dama sai an sami ba a taba samun zamanin da zaka ce a musulmi sun fi waɗanda ba musulmi ba yawa ko an taɓa wannan an taɓa samun wannan lokaci zan san yawa shi yasa maganar yawa kar ta taɓa rudan mutum yau yawa ba kima bace yawa ba mizani ne da za a auna cewa akan gaskiya ake ko akan daidai ake ba abin da ke nuna maka akan daidai shine kana tare da abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shine mizani a karanta Qur'ani abin da kake kai a ganshi a ciki a karanta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da kake kai ina a ganshi a ciki shikenan ka tsira ko kai kwaya ɗaya ne ba kowa bane kai akan hanyar ba damuwa amma yawan mutane ba shi bane na sha fadar wannan magana ya kamata mutane su kula da irin wannan ba a taba samun lokaci a tarihi tun daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau din nan da musulmi suka yi yawan adadin su yafi kafirai yawa ba a taba samu duk kokarin da aka yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka ci gaba da jihadi da kiran mutane har aka rusa manyan dauloli Farisa da kuma Rum duk wannan ba ya sa adadin ya canza bane amma duk da haka kasancewar suna kan wannan karantarwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce ta ba su karfin da Allah madaukaki ya ba su karfin da suka rusa waɗancan daulolin mun fahimci abu dan haka ashe tsayawa akan hanyar da hakuri akan ta da kuma bin hanyar yadda take kar ka fito da wata dabara taka ka tsaya ka bi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dabara ba a gefen rayuwar duniya ba dabara rayuwar duniya wannan ba ita take magana ba dabara ta wata hanya ta ibada daban ka ce za a bauta ma Allah da wani abu daban ba tsarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba to wannan Allah ba zai karba ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai bada shaida akan cewa shi yazo da wannan addinin ba dan haka tsayawa akan wannan hanyar ita ce hanyar da za ta sa a fi karfin kowaye amma ba cewa ayyawa yawan da zai fi na kafirai ba wannan ba a taba samun sa ba dan haka kar mu damu da ko masu bin hanya marar kyau kafirai yahudawa kirista da sauransu sun fi yawa hakanan a cikin musulmi waɗanda ba sa bin sunna a ce sun fi yawa duk wani ba shine damuwa ba kai din ka zama kana kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk zargi duk suka duk dariya duk istihza'i kar ka damu da wannan yau kuma ka kwantar da hankalinka kai dai ya zama cewa akan daidai din kake kawai kuma ka ciwo kowa mutunci banda zagi banda sauran abubuwa ba tsokana ba amma kai din ka tsaya akan daidai kai mu'amala mai kyau ka ja hankalin mutane sai su ga abin da kake su ma su zo su yi wannan shine zai sa al'umma ta karu kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kara yaduwa wannan ina ne muka tsaya yana cewa wa akhbarahu anna fi'luhum hadha sawfa yanqalibu wabalan alaihim kuma Allah madauki bashi labarin cewa wannan aikin da suke aikatawa da sannu zai koma ya zama wato fitina akan su ya zama bala'i kuma wato akan su fa qala sai yace ولقد استهزئ برسل من قبلك يا كما تكسن cewa akwai wasu manzannin kafin kai su ma an yi izgili da su ma'ana sun zo mutanen su sun zo da addini a bautawa Allah shi kadai kar a bautawa wani wanda ba shi ba amma an musu izgili ba a karbi abinda suka zo da shi ba fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu yastahzi'un sai abinda suka kasance waɗancan mutane waɗanda suka yi musu izgilancin nan to abinda suka kasance suna yin izgilancin nan sai ya kewaye da su sai ya hada da su ma'ana sakamakonsa ya koma a kansu don haka kai ma karka damu ya zama ka kwantar da hankalinka duk abinda suke yi ba zai cutar da kai ba kai dai ka tsaya akan abinda yake shine daidai waka sannan abu na biyu yace itharatu shubuhati wa takfifu addi'ayati alkaziba ta da shubuhohi shubuha ya ake nufi da shubuha me ya shubuha tambaya nake ina sa amsa ko ba cibi shubuha me ake ce ma shubuha na alaikum assalam yayi kama da dalili amma ba dalili bane shi yasa aka sa masa shabihi daga shubuha daga shabi abinda yayi kama da gaskiya yayi kama da hujja ne amma ba hujja bane duk abinda wani yake amfani da shi ko musulmi ko ma'ana ko daga cikin musulmi ma'ana wanda yake masu bin hanyar bid'a iri ko kuma ma daga kafirai abinda yake amfani da shi na dalilin yana ganin hujja ce da take nuna abinda yake kai gaskiya ne sannan ya zama abin nan ba haka yake ba, bai daidai da Qur'ani ba, bai daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wani shi ake ce mashi ba. Abinda wani yake gani dalili ne gare shi, to waɗannan mutane sun rika tada irin wannan abu, suna tada kura su kawo, to ba kai kace kaza ba, to ya za a yanzu ka zo ka ce kaza, ya za a yi a turo mutum ba mala'ika ba, to irin waɗannan shubuha ne ga wanda bai karatu ba, da makamantan waɗannan hujjoji da za su rika kawowa. To shine abinda malami yake faɗa cewa ɗaya daga cikin ko na biyu daga cikin hanyoyin da waɗannan mushrikai suka rika bi shine kawo irin waɗannan shubuhohi. Da Allah ya uwa mu taimakawa kanmu mu daina barin wayoyi su ne mana ƙare-ƙare ɗin nan, ko wa'azin da ake ta yi a daina sa sautin kiɗa a jikin wayan nan bai shige ka ba, to ka taimakawa masallaci lokacin da za ka shigo, ko dai ka kashe, ko kuma ka sa wani sautin da dai ya dace da haka masallaci, don Allah ya haka ka shigo da abinka a kira ka a ji kaɗe-kaɗen nan kuma a cikin masallaci inda ake karanta Alƙur'ani. Wallahi ba daidai ba ne, ba maganar wai a ce wai da sauki ba ne, wallahi ba daidai ba ne, saba wa tsari ne. Ita kanta sauraron music ɗin nan a ko'ina kake a matsayinka na musulmi fa haramun ne a kanka, to ballantana ka kawo shi cikin masallaci, ya kamata da Allah kowa ya canza sautin wayan nan. Kowa yana da damar da zai canza ya zama sautin da zai ji alal aƙalla sautin kira na waya da aka sani ɗin ɗin ɗin, wannan ya isa, kowa ya san shi kuma, amma wannan ya sa wannan, wannan ya sa kiɗan wannan, wannan ya sa nafi, kuma ka kawo wa mutane masallaci ana karanta Alƙur'ani ana bayanin abin da yake daidai, da Allah ku taimaka ku daina irin wannan. Mu yi wa kanmu faɗa mai, ya kamata a ce mun wuce wannan matakin wanda zai zama wannan abun ɗan ƙanƙani haka a ce ya gagare mu. Wannan shi kullum nake gaya mana cewa wallahi muna da abubuwa fa da yawa mu gyara a tarbiyyarmu. In har abu za a tambaye ni, na sha ji ba a wani gobe a nan masallaci, ina gida zan je wani bawan Allah yana faɗakarwa yana faɗakarwa dan Allah wayan nan ajina, a wani masallacin ma na sha ji a ko'ina za ka ji ana faɗa. Meye abin mamaki shi ne zancen da ake faɗa ɗin ne shi mai faɗakarwa ƙarya yake yi ko ya abin yake ko bai isa ya faɗa ba ne, dan Allah mu taimaka wa kanmu mu daina wannan abu. Wannan ita take nuna fa shin wai da gaske muke yi shallan addinin nan da muke so a zo a yi? Me addinin ne? Bin ubanni fa da barin abin da aka hana fa shine addini. In ya zama mun kasa har yanzu to yaushe kuma za ka zo ka kira wani? Da Allah ku daina wannan, ku shirye ku canja wayoyin nan da Allah. Allah ya kyauta. Yawwa. Isaratu shubuhat wa takthifu ad-di'ayat al-kadhiba, da kuma yawaita da'awa ta ƙarya da tallace-tallace. In an ce di'aya ana nufin kaita furo abin nan campaign na ƙarya. Wannan abun sun sha yawan yinsa, kamar yadda muke gani yanzu a zamanin nan, zamani ne na yaƙe-yaƙe amma ta hanyar wasa'ilul i'lam, ko a zo a yi ta nuno abu kai ka ɗauka shi ne gaskiya, alhali a ƙasa ba gaskiya ba ne. Wannan abun mu mai da hankali a kansa, kuma mu kula kada su riƙa yaudaran mu. Duk abin da yake mutum zai saurare shi to ya saurara, amma ba komai zai yarda da shi ba, domin ana amfani da irin waɗannan abubuwan a cutar da addini. Wa qad aktharu min zalika, sun yawaita wannan abu, wa tafannanu fihi, kuma sun ɗauki hanyoyi daban-daban wajen yinsa, bi haythu la yabqa li'ammatin nasi majalun litadabburi fi da'awatihi wa at-tafkiri fiha, suka bi hanyoyi daban-daban yadda za su hana talakawa da ammawa daga magarin mutane amfanuwa da tunani akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi, sai ya zama cewa ko sun ji Qur'ani ɗin to ba zai musu tasirin da ake so ba, saboda wannan kirinye-kirinye da campaign da waɗannan mutane su kafire suke a wancan lokaci. Mun fahimci zancen? Yawwa. Wa yaqulu fa kanu yaquluna anil Qur'an, sun kasance dangane da Alƙur'ani sai su rika cewa adzafu ahlami, wannan aikwa matalan mafarki ne, kawai kwanciya yayi shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki irin abin nan da zaka gani a mafarki, kaga wannan ya biyo wannan, zaki ya biyo ka kura ta ta cinye ka hu sai ka farka, wani shi ake ce mana makwa ma shallan mafarki, ka shiga nan ana zancen wannan garin kana birnin kudu sai ka ganka a Makka sai ka dawo ka shiga ina ne sai gashi ka shiga rami, irin wannan rudanin na mafarki. Sai suka ce wannan shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, shine Qur'ani ba wani abu bane. Kun ga wannan ai campaign ne, so ake a ji hankalin mutane kasu saurari Qur'ani dan kun ji ana zancen aljanna ana zancen kaza ku rubu da shi kawai mafarki yake jin wasu abubuwa akan sa yake imagining din su sai yazo yake ga muku kada ku yadda
yaraha muhammadun bil layli wa yatluha bin nahari wa yana gani da daddare da rana kuma in gari ya waye sai yazo ya fara karanta muku ai an saukar masa da kaza da kaza wa yaquluna suna kuma cewa bal iftarahu ai kirkiro waye shine ya kirkiro kayan sa min indi nafsihi daga kashin kansa shi ya kirkiro wannan qur'ani ya kawo duk wannan zancen su ne wa yaqulun har yanzu kuma suna cewa wa innama yu'allimuhu bashar ai wani mutum ne yake koya masa ko shi wannan abubuwan da kasancewar sun fada daban-daban din nan ya nuna cewa ƙarya ne dan ba zai yi a ce duk wannan sifar duk gaskiya ba ce in wannan gaskiya ce to ba zai yi daya ta zama gaskiya ba in an ce sihiri ne to ba zai kuma a ce wani mutum ne ya koya in an ce hauka ne mafarki ne to ba zai yi a ce kuma sihiri bane mun fahimci abin ashe kenan shi kansa tanawu'in da suke su faɗi wannan yau su faɗi wancan gobe to tukka ce da warwara kuma ya nuna ba da gaske suke ba maganar guda ɗaya ce wahayi ne daga Allah subhanahu wataala wa qalu a wani gun kuma suna cewa in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qaumun akharun ai wannan ba komai bane sai iran ƙarya da ya kirkiro shi wa a'anahu alaihi qaumun akharu wasu mutanen kuma daban suka tattaru suka taimaka masa to amma kuma zaka tsare mutum ka ce to kawo mutanen da waye suka taimaka masa sai kaga an zazzare ido nima labari aka bani kamar da muke ji ko yau sai a ce an yi kaza to kai aina kace shi wallahi nima ga mun akai shikenan kuma wannan fa kai ka fada ne fa so kake wai toshe mutane daga addini kamar irin can zamanin baya din nan zaka ji ana ta tuhuma a ce ai an samu a wani gari wani dan zala ya je ya siyo nono ya mero uwarsa sai ka baka tambayi mutum a ina kanki sai to wallahi nima a mota ne muna tafi da wani mutumi a kace ko sai ya fada ka ga wannan ba dalili bane zantattuka ne da akan fada saboda a toshe mutane daga bin hanyar da take ita ce daidai kuma saboda an rasa abin da za a fada Allah madaukaki ya kyauta sannan sai yake cewa ai ishtaraka huwa wa zumala'uhu fi ikhtilaqihi wato da shi da abokansa suka hada kai suka hada hannu da karfe suka kirkiro wannan qur'ani din wa qalu wani kuma gun suna cewa asatirul awwalin ai tatsuniyoyin mutanen farko ne iktatabaha ya nemi a rubuta masa fahiyatumla alaihi sai ake masa imla'in sa ake masa shifta bukratan wa asila safa da maraice kaga dai wannan abu da ya tabbata nasu kamukamin kaga idan sihiri ne to ba zai zama wani ne ya gaya masa ba in wani ne ya gaya masa to ba zai zama kuma mafarki bane zaka tukka da warwara suke aikatawa wa hayanin qalu wani lokacin kuma suna cewa inna lahu jinnan aw shaytanan ai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wai yana da wani aljani ko wani shaytani yatanazzalu alaihi kama yanzilul jinnu wash shayatin ala al-kuhan wai yana da wani aljani ne da yake sauko masa kamar yadda aljani yake zuwa gun boka mun san bokaye suna hulɗa ne da aljani ko yawa aljani ne zai ba su umarni ku yi kaza to kaza zai faru sai ga mutum ya tashi ya tafi gurin boka yana son a yi masa kaza ko yana son a samo masa waye ya sace masa wani abu nasa sai a tafi gurin boka ko kuma ya samu wani matsayi yana son kariya wai sai an ce masa ya tashi tsaye kada ya zauna haka abokan gaba suna nan a tsaye to kuma sai ya tafi gurin boka maimakon ya tafi gurin Allah ya bauta masa ya yi zikiri ya kusanci ubangiji ya sallar dare a sai ya tafi gurin boka bokan nan sai ya hulɗa da aljini kana zuwa aljini sai ya bashi labarin abin da ya taho da kai aljini yana da damar shiga jikin mutum ya shiga zuciyarsa ya ga me ke ciki mun fahimci wannan me ya dama aljinin ne shedan ba talabbusi yake a jikinmu ba yana sanin me muke yawo da shi a zuciya me muke so mu aikata in kana tunanin za ka yi aikin alheri sai ka ji yana dan kofar da kai karkai kaza za ka ashe kenan zai zo ya ga wa bokan ga wannan nan ya zo sata aka yi masa kuma abin da aka sace masa din yana go kaza kai kuma kana zuwa huhu sai ya gaya maka sai ka rude shi ne malamin nan aikinsa yana ci sai ta tsoka ya ce kawo kaza da kaza da kaza da kaza sai ka kuma duka kwashe ka bashi wani duk hanya ce ta sihiri haramun ne bal kafirci ne aikata sihiri kafirci ne fita daga addini ba kafirci karami ba babba za ka ya kamata a kula mutum ya daina zuwa gun boka
yau da haka da mai neman mulki masu siyasa mutum yaje nan ina wani malami wanda yafi amfani a je a tattara malamai ayi wai wallahi ku daina wannan na farko ba zai amfani ba zai rasa maka tauhidinka haka nan ko ka sami mulki da sarauta a ta kawo maka kaza wannan zai maka magani duk wannan ba zai ma magani ba abinda zai ma magani riƙe Allah da jin tsoron sa da bauta masa da san addinin Allah amma boka da menene da dan duba wallahi ba zai ma kowa amfani ba ai da suna da amfani da ba a rika cancanza su ba ko kuma bi wannan yake nufi yau sai ka ji an ce ga wani babban malami can a wajen Sokoto ba wanda ya kai shi iya aiki sai a tafi motoci ana nan sai a saba da shi sai yayi abun kuma motar sai a dawo sai a tafi wani a gindin wata kuka a wani gari can a wani gudu ba sai kuma shi ma nasa ya dishe sai a koma gun wani kaga ashe da na gaske ne da ba a cancanza ba kuma da sai ya barka a wurin har abada ba za ka bari ba to kuma wannan ba sunna ce ta Allah ba a rayuwar mutane ma ba a taba samun wani matsayi wata kujera wai wani ya hau ko ta aikin gwamnati ce ko ta siyasa a ce wai wani ya hau kuma wani ba zai hau ba ba taba yin wannan ba domin da wani na tabbata da ne yanzu bai samu ba haka ne ko ba haka ba don haka abun gaba ɗaya na Allah ne shi yasa ba buƙatar ka tada hankali a kai kowa shi yasa kiran da nake har kwanaki nake ce mana yan uwa mu taimaka mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali kar mu bari yan siyasa su amfani da mutane ana ba wa samari kuɗi a sha giya a sha wiwi a zagi mutane a ci mutunci wannan duk ba hanya ce mai kyau ba duk yadda muka bari muka ba da dama aka yi tashin hankali wannan yaje ya kashe wannan aika a sa bom a wuri kaza duk ba zai taimaka ba kowa ya kwantar da hankalinsa masu san su yi wa mutane wani abu ko kuma su yi shugabanci kowa ya zo ya faɗi abin da zai iya wa mutane mutanen sai su gaskata shi ko su ƙaryata shi shikenan ran da za a zaɓe kowa ya je ya yi abin da ya yi hukuncinsa wannan shi ne ke ba mutum amma ba a zagi wannan a ci mutuncinsa a ce ba ɗan kaza ba ne ba haifaffe ba ne ma ƙila shege ne ba shi da uba wannan kuma ya je wannan a biya wannan kuɗi ya je rediyo zagi wannan duk shi ne da rashin hankali kuma ba ya taimakawa zai jawo tashin hankali zai jawo ba za a zauna lafiya ba. Ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye irin waɗannan abubuwan kar mu bari su kai mu irin halin da ake ciki a wasu ƙasashe yanzu ku duba ku ga abin da ake ciki a ƙasashen Larabawa yanzu mafi yawansu an fito an bar abu ga hannun samari kowa ya fito sai ba mu sasan kaza ba sasan kaza an ture yanzu wajen guda biyu ko uku ko kuma gashi nan ana nan ana ta kashe mutane ku duba wannan mai haukan a Libya irin yadda yake kashe ɗan adam wani mutane da suna ganin su maka wani mutumin kirki ne yana cikin akhbathin nasi wannan mutumin wajen aqidarsa musamman mutumin da bai yadda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan tahdithan annabi bai yadda da su qur'ani ba duka ya yadda da shi ba ko ba ma zancen wai ba duka ba kawai sai abin da ya ga dama wannan littafin da ya rubuta da hannunsa mai suna green book shine komai a gunsa shi ya zauna ya rubuta da tunaninsa wai da shi ake mulki a kafarsa Qur'ani fa ya taba zuwa yayi wa wasu mutane sallar asar sai karatu a bayyane da yake ne ko bayan karatu a bayyanan sai karanta qul huwallahu amma qul huwallahu bayan karanta fatiha kun san me yace bayan ya zo wani dalil sai yace Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan take da meshi meisa sai yace wai shi bai yadda da wata kul ba a cikin Qur'ani duk Qur'ani wai in dai an ce mai ma'anar kul kun san ma'anar kul mai ma'anar kul ana ba ai umarni ne ake bayar ko cewa ka ce kaza to sai yace wai waye mai cewa ka ce din shi bai yadda Allah ne zai ce kul huwallahu ba wai in Allah ne ba buƙatar ya ce kul sai dai ya ce Allahu ahad kawai shi ne ahad shi kadai to haka duk inda kun take da kala wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid shi ma bai yadda da wannan ba dan me za a ce wa qala Allahu kawai sai a ce wai la tattakhidhu ilahayn ithnayn ko wannan fa shine wannan mutum amma da mutane sun dauka wani gwarzo ne da kaza da kaza jidda a tsari na karantarwar sunna hakika fito din nan da tawaye da sauransu ba shine mai amfanin ba dan gashi ne irin dan adam din da yake kashewa saboda wannan fitowa din da ake Allah madaukaki shi ya san inda abin zai kare mutum ne ba hankali ne shi ba kuma ya faɗa in gaba ɗaya kowa zai kare a kasar ya zauna shi kadai ya ce sai yayi to kaga wannan ai ba hankali bane kuma mutanen nan su tura wannan da abun ba damun sa yake ba tunda musulmi ake kashewa sai su mutu har yanzu zan ce ake za a yi kaza za a yi kaza za a dakatar da shi ba za a dakatar da shi haka nan kuma abun sai wannan abun kuma wasu kasashen kuma wasu mutanen suka yi amfani da wannan damar yanzu ku duba Bahrain su kuma Bahrain sai Iran ta yi amfani da damar sai aka zuga yan shi'a su kuma su ma su zo su ce za su yi zanga-zanga mutanen da suna da titir suna da zaman su lafiya suna da kuɗi babu bukairin wannan abin da ake na kuka na talauci a wasu kasashen su ba su ne shi ba amma sai aka nuna kamar wannan abin ne sai aka zuga in shi'a suke ta tawa yanzu a Bahrain su cewa sai sun saukar da Ali Khalifa Ali Khalifa nan shekara su 300 suna mulkin Bahrain Iran ta zo ta shiga ta yaƙe su sai a 1970 suka kwace suka samu suka sake kwacewa suka dawo to yanzu sai aka fara zance har a parliament na Iran wani dan member na parliament Barrow can yake cewa wai lokaci yayi Bahrain ta dawo gida ma'ana aje a sauke waɗannan masu mulki saboda masu bin sunna ne su kuma suna da mabiya da yawa sai su saboda yanzu suna da gidajen talabijin da yawa na shi'a za su ta yaɗa abubuwa na ƙarya yau kwana uku kenan suka zo suka sami wasu mutane suka yayyanka su kashi daga suka jijji musu ciwo da wukaƙe daga cikin ahli sunna saboda so suke yi su ta da fitina a ƙasar yadda za su zo su yi yaƙe-yaƙe nan da nan a ba su makami sai Iran ta shigo sai ta taimaka shikenan sai a yi yaƙi a gama da Bahrain a gama da Kuwait a shigo Saudiya shine dama babban abin da ya dame su yawa a kwace Makka da Madina wani mutane wasu mutanen ana faɗin wannan gani suke wai zance ne kawai ai duk wanda ya ji hudubar Khomeini farkon dawowar sa 1979 da ya dawo daga Faransa da suka shiryo masa tsarin yadda zai abin a Faransa aka tsara dama yadda zai shi an ci da gwamnati ana aje shi a Iran farkon hudubar sa shine lalle sai mun kwato Makka da Madina daga hannun kafirai da Qudus kai da abin nan Ka'aba da Qudus sai mun kwato su daga hannun kafirai su ai kafirai a Makka kafirai ne to tun a lokacin fa abin da ya faɗa kenan kuma ba a dade ba suka zo suka kafa irin wannan kungiyoyi a cikin Hizbullah a Lebanon Hizbullah a Kuwait Hizbullah a Bahrain duk suna nan da sunan Hizbullah kuma revolutionary guard din nan nasu su suke musu kare yanzu waɗannan abubuwan suke so su tattaso da waɗannan fitinu wanda shi yasa yake buƙatar ƴan uwa kowa ya sa goshinsa a ƙasa da addu'a Allah ya kwantar da waɗannan fitinu kuma Allah madaukaki ya hana shigo mana da irin waɗannan abu duk abin da zai ta mana hankali kasashen duniyan nan da muke gani manya abin nan sun samu abin da suke so ne kasashen musulmi yanzu an gwara su shi'a da sunna ku je ku kashe kanku ku kuma sun zauna Isra'ila tana nan zaman ta lafiya abin da Isra'ila take so ta yi ta gutsutsu da kasashen larabawa ta kawo tashin hankali Iran ta nemi ta yanzu don haka ya kamata ku kula da wannan kar mu bari waɗannan abubuwan su shigo mana mai ta addu'a Allah ya dakatar da wancan abin a can din da kwantar da hankalinsu mu kuma kar mu ba da dama ta tashin hankali ko tsokane-tsokane da makamancin wannan musamman wannan harkar siyasa da za ta zo yanzu wani abu ne makantacce baka san me zai faru ba ko ba ka bane mai ta addu'a Allah ya sa a zauna lafiya ai wannan zaben lafiya a gama shi lafiya tunda ku ji ana cewa yau gashin a Niger an sa bomb to muna fata wannan abin ya tsaya iya nan kada ya zama wata jihar ma ai waɗannan abubuwa din masu son mulki saboda abinda suka ga ana yi ana samu na daɗi a mulkin komai za su yi su samu abin su to muna abinda muke tsoro kar su yi amfani da addini a wani wuri su kyale mutane su yi addini su hankalinsu a kwance kar a kawo tashin hankali abu in ya shafi irin wannan to ba a samun zaman lafiya kuma yanzu duk inda aka ce an yi wani abu na tashin hankali a kasashen musulmi to ba ku taba ganin sa ya tsaya ba ku duba Pakistan yanzu kullum yau an sa bomb a masallaci yau an sa bomb a ina ne inda zaka je ka zauna ka nutsu ka bautawa Allah duk ya gagara don haka fitinar babban abu shine kar ta faru ina fata mun fahimci wannan kada wani ya bari a hada kai da shi a kawo fitina ko ta sa bomb a wani wuri ko ta tashin hankali ko ta hanyar siyasar ko ta hanyar menene mai ta addu'a mu kwantar da hankalinmu kuma mu hada kanmu da juna yawa duk da muna cikin muna da mu ma sabanin iri iri da wannan to amma babban abin da zai hana wannan fitinu shine kar mu bari a tayar mana hankali ko an tsokani mutane lokaci ya su kwantar da hankalin su in aka samu rigima to ba a san inda za ta tsaya ba ina fata mun fahimci wannan da Allah mu yi ta addu'a kuma Allah madaukaki ya kare mana kasar mu ya kare mana addinin mu a ko ina hakan duk kasashen musulmi Allah ya kwantar da hankalin su din masu tada fitina sawa'un a cikin musulmi da kuma wajen musulmi Allah madauki ya mana maganin su ya hana su tasirin da za su cutar da addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ina ga mu tsaya kan wannan magana insha Allah mako na gaba sai mu sake maimaita ta sai mu shiga ba insha Allah inda yake cewa a hayanin ko tayi